Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayan uwa ne mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuke ganin lokaci ya riga ya ja sosai sakamakon makara da kuka yi, tunda ni abinda aka ce min za a yi lakta ne bayan sallar la'asar, to yanzu kuma kusa da sallar magariba ne bayan sallar la'asar ba gaskiya. Saboda haka ina fata abu na farko da Allah za ku ba da haɗin kai mu gabatar da abinda ya tara mu, sannan abu na biyu za mu gabatar da abinda na tsara gabatarwa idan lokaci ya yi insha Allah ta'ala, za mu dakata a inda lokacin ya tsare mu, sawa'un mun kai ƙarshe ko ba mu kai ƙarshe ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. ƴan uwa, abinda na so mu magana akan sa a gurguje shine na so mu magana akan ɗabi'a ta kunya, tunda alhamdulillah wanda kuka tare a nan kusan gaba ɗayan ku mata ne. To abu na farko, shi addinin musulunci addini ne da yake ba wa ɗabi'u matuƙar kulawa. In aka ce ɗabi'u ana nufin kyawawan ɗabi'u, makarimil akhlaq. Addinin musulunci yana kula da su matuƙar kula, yana ba su inaya khassa, yana ba su kula ta kowane bangare. Shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Abu Huraira yake cewa bu'ithu li utammima makharim al-akhlaq, yace an aiko ni dan na cike kyawawan ɗabi'u, ma'ana kamar ɗaya daga cikin dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin ya cika kyawawan ɗabi'un da suka rage ba su cike ba, sallallahu alaihi wasallam. Kuma yake faɗa a cikin wani hadisin da Imam Tirmidhi ya fitar da shi, yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wanda yafi kowanne mu'mini cikar imani shine musulmin da yafi su kyawawan ɗabi'u. Ma'ana idan kuna neman wanda yafi kowa imani a cikin ku, kuna neman wanda imanin sa yafi cika, to babban abin da ya kamata ku kalla a cikin ku shine wa yafi kyawawan ɗabi'u a cikin ku. Idan wance ta fi wance kyakkyawar ɗabi'a, wacce ta fi wance kyakkyawar mu'amala, ko shakka babu ko a wajen Allah ta fi ta imani, haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa ɗaya daga cikin mawaki, wani mawaki Ahmad al-Shawqi yake cewa innamal umamul akhlaq ma baqiyat fa in idha usiba alqawm fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila, yace innamal umam, idan kana so kaga al umma ya take, to al akhlaq ma baqiyat shine kyawawan dabi'un su da suka wanzu a cikin su. Wato kowace al'umma abinda ake kallanta, hoton da take bawa mutane, yadda zaka iya fassara ta ya take, shine a kalli ɗabi'unta. Akwai gaskiya, akwai amana, akwai zumunci, akwai kaza, akwai kaza, to sai a ce lalle wannan ɗabi'a ce, wannan al'umma ce kyakkyawar al'umma. Idan kuma aka ga akasin haka, to sai a ce ko shakka babu wannan al'umma, al'umma ce da ana ji mata tsoron gobanta. Yace idza usiba alqawmu fi akhlaqihim, duk lokacin da al'umma ta tabu aka samu matsala a cikin ɗabi'unta, yace faqim alaihim ma'taman wa awila, yace to ya kamata lallai a fara kokarin zuwa yi musu jaje da ihu domin matacciyar al'umma ce. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To shi sa a cikin ɗabi'un ƴan uwa da kuma halayen da muke so mu bayani a kansu, akwai ɗabi'a mafi girma daga cikinsu gaba ɗaya, ita ce ɗabi'ar kunya. me yasa nace dabi'ar kun ya ita ce mafi girma daga cikin su saboda duk abin da kaga mutun yayi daga sama zuwa ƙasa to kunya ce ta bashi dama yayi ko kuma rashin kunya ce ta bashi dama ya bar wannan abu duk mutumin da ya bi Allah madaukakin sarki kunyar Allah ce ta sa ya bi Allah duk mutumin da yayi wa Allah madaukakin sarki shirka rashin kunyar Allah madaukakin sarki ce sa ya wa Allah shirka duk mutumin da yake da kunya ba zai shirka ba zai kiyaye haƙoƙin Allah madaukakin sarki gaba daya ba zai bid'a ba ba zai saban Allah ba ƙarya chacha shan giya zina duk abin da yake ba daidai ba in mutum akwai kunyar Allah madaukakin sarki ba zai yi ba haka nan idan mutum akwai kunyar ƴan uwansa ƴan adam a tattare da shi shi ma ba zai saban Allah madaukakin sarki ba mutum ba zai kazafi ba mutum ba zai ƙahar ba mutum ba zai zagi ba mutum ba zai gulma ba mutum ba zai munafinci ba duk abin da ka san haƙƙi ne dan uwanka ka shiga cikin haƙƙin sa to kunya tana hana mutum yin sa shi yasa addinin musulunci ka cokan addinin kunya ne da kunya da addinin musulunci ɗan biyu ne ba sa rabuwa idan babu kunya to ba addinin musulunci idan babu addinin musulunci ba kunya tare suke annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li kulli dinin khuluqan yace wa khuluqul islam al haya yace dukkanin wani addini daga cikin addinai da Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama yana da wata dabi'a da yake banta da ita dabi'ar da addinin an san shi da ita duk wani addini da kuka sani addinin yahudanci addinin nasaraniyanci addini duk wani addini da Allah ya saukar akwai wata dabi'a daga cikin dabi'u ta mutane da addinin yake banta da ita ya kasance dabi'ar kamar ta addinin shi to mu nama addinin na musulunci karkashin jagorancin manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa khuluqul islam al haya mu dabi'ar namu addinin shine kunya shi yasa na ga muku ashe da kunya da addinin musulunci menene tau amani ɗan biyu ne duk mutumin da ya rasa kunya kamar a fakaice bashi da addini kaga duk mutumin da bashi da addini kuwa malamai da dama sun yi ta'arifin abin da ake kira kunya to amma a taƙaice a jumlace abin da ake kira kunya a wani malami ya ce khuluqun karimun wata ɗabi'a ce mai girma wata ɗabi'a ce mai falala yab'afu ala ijtinabil qabih min al af'ali wal aqwal wanda abin da yake taso da kunya abin da yake sa kunya ta tasiri shine tana sanyawa mutun ya nisanci duk abin da yake mummuna na maganganu da baki ko aiki da gabbai duk wani abin da kika san ba shi da kyau ki fade shi da baki duk wani abin da kika san bai dace ki aikata shi da gabbanki ba to abin da yake amsa sunan kunya shine yake hana ki kaiwa zuwa gare shi wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqqi kuma kunya ita ce take hana mutun ya kasa kaiwa ya bada haƙƙin ma'abucin haƙƙi duk wanda yake da haƙƙi akan ki ki dau haƙƙin sa ki bashi duk wanda ya kamata ki masa mu'amala mai kyau ki masa mu'amala mai kyau wannan kunya ce take sawa to kun ga fadin malam da yace kunya ita ce mutun ya nisanci duk wani abin da yake mummuna idan aka ce mummuna ya kunshi dukkan abin da yake shari'a ta munana shi dukkan abin da shari'a take kallon a san a matsayin mara kyau to wannan mummunan abu ne ko da baki ake fadin shi kamar zagi dura ashar zantan batsa gulma zance nayi da wani duk waɗannan abubuwan mummuna ce da ake munana abin da ake fadin su da baki dukkanin mutumin da yake da kunya waɗannan abubuwan zai kokari ya kauce musu haka nan aikin da ake aikatawa da gabbai suma dukkanin mutumin da yake da kunya ba zai kai zuwa gare su ba ɗan uwa ba shine kunya siffa ce ta Allah madaukakin sarki kaga wannan kadai ya isa ya fahimci cewa lalle kunya abu ne da ya kamata mu ma mu siffanta da ita dan ibn al-qayyim yake cewa alaihi rahmatullah yace dukkanin siffa da take siffa ta Allah madaukakin sarki wacce dan adam zai iya siffantuwa da ita to idan kika siffantar ita ita wannan siffar za ta jaki ke miki jagoranci da kake zuwa ga Allah madaukakin sarki waye baya san zuwa ga Allah madaukakin sarki babu idan aka ce kin je ga Allah madaukakin sarki ma'ana kin samu rahama kin samu aljanna kenan da Allah a cikin waye baya san aljanna babu ma'ana duk abin da aka ce miki siffar Allah madaukakin sarki ce zaki iya siffantuwa da ita sai kika siffanta da ita yanzu misali rahama Allah madaukakin sarki wa kana bil mu'minina rahiman ya kasance mai jin kai ne ga talikai ga bayinsa to sai kika siffanta da siffar ta rahama siffar rahamar da kika kwafa daga Allah madaukakin sarki suka kika siffanta da ita kika ji kan ɗan uwanki mutane to sai wannan siffar ta zaki ta kai ki ga Allah madaukakin sarki sai ki samu rahama haka ne siffar kunya Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya siffanta kansa da kunya yace inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah madaukakin sarki ce lalle Allah madaukakin sarki baya jin kunya ya buga misali ba wai abin da ake nufi Allah ba shi da kunya ba a'a Allah baya kunyar buga misali ma ba'udatan misalin abin da yake daga sauro fama fawqaha ko abin da yake da saman sauro wajen girma duk girman kankantar halitta halittar Allah ce idan Allah so zai iya buga misali da shi haka duk girman halitta halittar Allah madaukakin sarki ne idan ya so zira masalan ma ba'udatan fa ma fawqa haka nan yan uwa a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki mana bayanin a siffa daga cikin siffofinsa akwai kunya Isar da take bayani game da Allah madaukakin sarki ya hana shiga gidan annabi kun san da yadda al'abari yake shine gidan annabi abu da yake kowa yana iya shiga harkokin sai fita sahabbai kowa zai shiga sai a miƙo min kaza a zuba min ruwa a bani abu kaza idan ya gama ya fito da matan annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi suna kai komo a ciki kuma ga mazanin suna shiga to kun san idan abu yana damun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ne mai matakar jin nauyi da kunya ba zai iya magana ba to sai Allah madaukakin sarki kuma ya tarin abin sai kare masa fadan sai ya shiga masa fadan sallallahu alaihi wasallam to wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi amarya ita ce safiya bintu huyayyin saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dare yayi yana so ya shiga wajen amaryarsa amma ga wasu daga cikin sahabbai ne sun zo sun zauna suna ta hira a cikin gidan ba su fita ba har abin yayi nauyi wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ba zai ce musu su fita ba saboda haka sai da safiya ta yi kawai sai Allah ya sako daga da aya daga saman bakwai sai ya ce da sahabbai daga yanzu kan wanda ya kara shiga gidan annabi idan ba kirawo shi akai ba shine sai Allah ya ce ayu allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'amtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahi minkum sai Allah ya ce me wallahu la yastahi min alhaq shine mahall shayadin kara shiga gidan annabi sai an ba ku izini idan an kiraye ku an ce ku zo ku ci abinci to ku zo da kun gama cin abincin kowa ya tashi kama gaban sa Allah ya ce wannan zaman da kuke ku ta hira yana cutar da annabi shi kuma annabi nauyin ku yake ji sai Allah ya ce wallahu la yastahi min alhaq amma Allah baya jin kunya wajen bayyana gaskiya to kun ga kunya ashe me ce siffa ce ta Allah madaukakin sarki ya ishe ki falala ya ishe ki girma kijikin siffanci da siffa daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata ingantacce ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa inna allaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ay yarduhuma sifran annabi yace haqiqa Allah madaukakin sarki hayyun mai kunya ne wannan kirar annabi ya bayyana mana haqiqa Allah madaukakin sarki ubangijin kowa da komai mai kunya ne kuma karimun mai karamci ne sai Allah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace yastahi min 'abdihi yana jin kunyar bawansa idan ya daga hannunsa yana addu'a yayi addu'a ya nemi abin da zai nema a wajen Allah. Annabi ya ce Allah yana jin kunya bawa ya sako da hannunsa sifiran babu komai ba tare da Allah biya masa bukatarsa ba. Shi yasa duk lokacin da zaki addu'a, to ki yi addu'a da yaqinin cewa Allah zai amsa miki addu'a, saboda Allah mai kunya ne. Ki daga hannunki ce ya Allah ka bani kaza, Allah ka amsa min bukatata. Sannan ki sako da hannayenki, Allah bai baki komai ba. A wannan ba dabi'a bace, ba al'ada bace, daga cikin al'ada ta Allah madaukakin sarki. Allah yana jin kunyar haka. To amma da sharadi sai kin kiyaye sharadin addu'a. Eh, ita addu'a ba haka kawai ake daga hannu a ce Allah ka bani kaza ba, a'a. Akwai sharadin da ake kiyayewa na addu'a kafin ki cika, sannan ki addu'a ku tuntuba ba, a'a. Baki cika sharadi bane. Allah madaukakin sarki ya samu daji. Yan uwa, bayan kunya siffa ce ta Allah madaukakin sarki, ya ishi kunya sharafi ta kasance siffa ce kuma ta manzannin Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dukkanin annabawan Allah da manzannin su masu kunya ne. Babu wani annabi mara kunya, babu wani manzo da aka siffanta shi da wani abin rashin kunya. Shi yasa daga cikin siffar shugaban manzanni gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sahabbai suke kwatanta shi da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي إرادة أمن تسأر تبتع أقريش ياكسن تيما بي سننن كنيا سمد كنيا دا بدروة تكير إتا إيرن بدروة دا تكير سكين دربوكا. الخدر شيني دربوكا كائدا سؤال ألوكة جاهلية هزوا لوكة الدين المسلم تي بدروة دا بتي أوري با أجدا. Akwai abin da ake ce mata al-khidr, ita ake mata a cikin gida ta rinka shiga ciki, shine kamar darbuka. Shi wannan abin wani dan daki ne, dan karami da ake yin sa a cikin gida. Wani lokaci kuma ana yin sa dora akan raƙumi ko akan doki, wanda idan za a yi tafiya a sa mata a ciki ta rinka tafiya a cikin sa. To annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ana kwatanta shi da kunyar sa tafi kunyar budurwa dake cikin darbuka, saboda wancan karin ita irin wannan budurwa ko kallanta ma ba a yi ko ganinta ba a yi, saboda tsabar kunyarta. Amma saboda tsananin kunya ta manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi, ana kwatanta kunyarsa da tafi waccan. Haka hadisi ya tabbata a cikin sahihaini, a cikin Bukhari da Muslim. Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labarin annabi Musa alaihi salam. Yace inna Musa salam ya kasance mutum ne hayyan mai yawan kunya, sannan sitiran mai kokarin sitirta kansa. Duk wani abin da ya sani na al'aura baya bayyana shi, wanda su Yahudawa a wancan karan yadda suke shi ne, idan za su yi wanka a cikin kogi ko gulbi, zuwa suke su haɗu yara da manya, maza da mata gaba ɗaya, kowa ya tuba kayansa su shiga suna yin wanka a cikin gulbi, ba wanda yake jin kunyar wani, kowa yana kallon kowa. Annabi Musa annabin Allah ne, ba zai haka ba. Saboda haka duk lokacin da zai wanka shi sai ya bari kowa ya tafi, ba kowa, sannan sai ya zo ya wanka shi shi kadai, babu wanda ya ga al'auransa. Haka annabi Musa alaihi salam yake. To shi yasa sai annabi ya kwatanta shi da me? Mutum ne mai yawan kunya. Wannan dabi'a ce ta manzannin Allah. Dan uwa, ba wai manzannin Allah ba kadai da annabawansa, a'a, hatta mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su ma masu kunya ne, ɗabi'ar kunya ta su ce. Wata rana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi, yana zaune a cikin ɗakin matarsa na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Sai mahaifinta Sayyidina Abubakar ya shigo cikin ɗakin. Manzon Allah yana zaune da irin kayan cikin gida, irin kayan bacci haka, cinyarsa a buɗe sallallahu alaihi wasallam. Sai mahaifin na Aisha ya shigo, shi ne wake nan Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Da ya shigo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suka gaisa, ya zo na a gefe, aka ci gaba da tattaunawa. Sai ga Sayyidina Umar, Allah ƙara masa yadda, Al-Faruq, shi ma ya shigo. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, suka gaisa, ya ba shi waje, aka ci gaba da tattaunawa. Can sai ga na uku, shine Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. To yana sai ya gyara, ya rufe cinyarsa, ya gyaggyara ko ina da ina a jikinsa. Sannan sai Sayyidina Usman ya shigo a gaisa. To shine bayan duk sun fita, sai take tambayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, tace ya rasulullah wannan sirkinka ne sayyidina abubakar wannan ma sirkinka ne sayyidina umar sai da sayyidina usman ya shigo sannan ka tashi ka kintsa ka gyara me yasa sai annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya bata amsa daidai tambayarta sai yace mata kaifa la astahi mimman tastahi minhu almalaiika yace ya aisha dan me bazan ji kunyar mutumin da mala'iku ma kunyar su suke ji ba mala'iku ma kunyar sayyidina usman suke ji ashe kun ga daya daga cikin siffofi na mala'iku akwai mai akwai jin kunya to in kuwa kalli waɗannan abubuwan da na kawo muku Allah madaukakin sarki daga cikin siffofin sa akwai kunya manzannin Allah siffofin sa akwai kunya mala'ikun Allah siffofin sa akwai kunya wannan bai isa a gane kunya siffa ce mai kyau ba ya isa nuna miki cewa lalle kunya siffa ce da duk wanda ya siffanci da ita ya cancanci yabo ya cancanci shiga cikin taro na mutanen kirki Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin masu kunya dan uwa ku sani cewa lalle kunya ɗaya ce daga cikin ɗabi'un mace idan aka ce kunya wanda ake fara kawowa wanda ake fara hararowa shi ita ce mace kafin a ce namiji mai kunya sai an ce mace mai kunya saboda daga cikin ɗabi'u wanda suke lazimai na mata shine akwai kunya da mace da kunya abu ne guda ɗaya idan ka ce mace zaka ce kunya wannan kowa ya sani tun lokacin iyayenmu da kakanninmu haka abin yake idan ka ce mace zaka ce kunya shi yasa idan mace ta yi haka zakaninta da kunya to ta bar cikin magiya kenan eje magiya ne shi ba a cikin tsuntsaye ba kuma ba a cikin dabbobi ba shi ba a cikin tsuntsaye yake ba domin haihuwa yake yi shi ba kwai yake ba haihuwa yake yadda kika san magiya tana haihuwa kare ya haihu shi ma je magiya haihuwa yake yi kun ga ashe ba za a ce masa tsuntsu ba sannan ba za a ce masa dabbobi ba tunda fifike ne da shi yake tashi sama kuma kun ga shi ba tsuntsu ba shi ba me ba shi ba dabba ba to haka macen da ta rabu da siffar kunya za ku ga ita ba namiji ba ita ba mace ba to kaga ta zama me kenan Allah ya kiyaye to da haka in aka ce kunya mace ake fara kawowa ku tuna da hadisin da na gaya muku na annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi da ana so a kwatanta shi da tsananin kunya da aka kwatanta shi shine da budurwa ana so a ce miki manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi mai tsananin kunya ne ba a kwatanta shi da kowa ba sai aka ce ya fi tsananin kunya sama da budurwa a cikin darbukarta saboda an san budurwa mace ita ce aka sani da ɗabi'ar kunya to ashe kun ga duk budurwa yanzu da ba ta da kunya ta fita daga me daga sauran mata ɗan uwa kuna fahimta zance na duk budurwa mace da take ji za ta yi abin da ba ta da kunya ko zai cire mata kunya to ko shakka babu ta fita daga cikin ɗabi'un mata bari ba ku wasu misalai da yawa don ku gane yadda mata suke a wancan lokaci sai ku kwatanta su sai ku yi muƙarana in aka ce muƙarana shine sai ku gwada da matan mu na yanzu sai ku ga abin yake bari mu fara muku da kissar da take cikin suratul qasas kissar annabi Musa alaihi salam da wancan mutumin na Madyana da ƴaƴansa annabi Musa alaihi salam lokacin da ya bar wajen Fir'auna kun san abin da ya faru ko lokacin da annabi Musa ya kashe baƙi ɗe me ya faru sai ya gudu saboda yana jin tsoro kada a kama shi a kashe shi to da ya gudu ya zo wucewa rabbi ay yahdiyani sawa as-sabil walamma warada ma amadyana wajada alayhi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadudan qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdir ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasqa lahumā ثم تولى الى الظل قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت قوي الامين قال اني اريد ان انهك احد ابنتي هاتين على ان تعذرني ثمانيه حجج فان اتممت عشرا فمن عندك فما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين wannan duk kissa ce da Allah madaukakin sarki ya kawo ta a cikin suratul qasas mai tsayi amma dai inda nake so in kai ku shine annabi Musa ya zo wuce ta garin Madina sai ya zo waje da aka yi cincirundo ana ɗiban ruwa guri ne guda ɗaya da duk wanda zai ɗebi ruwa a garin sai ya zo nan wajen wanda suke kiwon shanu da wanda za su yi amfani da ruwa a cikin gida da duk wani abin da zai kai ka ɗebi ruwa don amfaninka sai ka zo wannan wajen saboda haka da ya je sai ya ga mutane an taru ana ta ɗiban ruwa ana ta ɗiban ruwa to abin da ya kai abin da ya ji hankalin annabi Musa kawai sai ya hangi wasu mata su su bi ƴan mata a gefe da dabbobinsu sun koma can gefe ba su je sun cakuɗu da wannan cakuɗaɗɗen ya da ake ba misalin da zan baki shine ki je kanti inda ake siyayya idan akwai layi sai da ka kina tutsawa namiji mai na tutsawa kina zuro kai namiji mai na zuro kai yanzu baran baki misali inda bako ki je kasuwa ki ga ya ake yi shagunan da ake siya da Allah ya ake yi namiji ya shiga mace ma ta shiga namiji ya zara hannu mace ma ta zara hannu ba ka bambance ina namiji ina mace gogayya sakuɗaɗɗeniya hargitse tseniya haka dan Allah haka ne ko ba haka bane haka ne to su waɗannan irin wannan ne an je ana ɗiban ruwa ana sakuɗaɗɗeniya a waje guda su sai suka koma gefe kun fahimta abu guda ɗaya kun gane bambancin ma da su kenan ko na farko kenan da annabi Musa ya gansu sai ya je wajen su sai ya ce ma khatabukuma me ye labarinku ya na ganku ana duk ana ɗiban ruwa kuna gefe sai suka ce la nasqi hatta yusdira ria suka ce yadda muke shine muna zuwa nan mu ɗebi ruwa amma ba ma zuwa mu shayar da dabbobinmu sai waɗannan masu ɗiban ruwan gaba ɗaya kowa ya watse ai annabi Musa zai tunani a ran sai ya ce a'a to ya mata irin ku masu kamewa ni tsatsu kuma ku fito babu namiji ne a gidanku sai suka yi sauri suka bashi amsa kamun ya tambaya sai suka ce wa abuna shaykhun kabirun suka ce dalilin da yasa kake ganin mu a nan wajen saboda babanmu tsoho ne yayi tsufan da ba zai iya koro dabbobi ya zo ya ba su ruwa ba ba wannan miji kuma a gida sai mu kadai to tilas ne larura ce ta wajabta mana mu fito mu yi me mu bar ruwa kin ga ashe sai ki kwatanta idan larura ta sa kin shiga kasuwa ga yadda ake yi ba zo ake a cakuɗi tsakanin maza da mata ba wannan rashin kunya ne wannan yana nuna cewa ɗabi'ar kunya ta fara fita daga cikin zukatanmu kenan wani yake ban labari ya ce idan ka shiga kasuwa irin wani lokaci ya ce wallahi idan mata suka to ka to wallahi sai dai ka kauce sai dai ka kauce in baka ba sai dai ka ji gab gab ana buga an buge ka tana an buge ka tana Allah ya kiyaye to kun ga yadda ake su abin da ta ga annabi Musa kenan to annabi Musa da ya fahimci lalle waɗannan da ya kutsa cikin mutanen nan da yake karfa ne ya jawo ruwa ya ba su suka shayar da dabbobinsu ya biya musu bukatarsu saboda haka sai ya koma gefe ya zauna su kuma suka tafi wajen mahaifinsu suna zuwa sai suka ba babansu labarin abin da ya faru mun gama da wani mutum nagartaccen bawan Allah mai taimako mai kaza sai ce lallai ku je ku kira mun shi saboda haka da suka zo bari ku ji sai aka aika ɗaya daga cikinsu tana zuwa abin da ta ce masa inna abiya da uka liyajziyaka ma ajara ma saqita lana bata ce masa ka zo ina kiranka ba ko ka zo mu a'a ku duba sai ta jingina kiran zuwa ga babanta saboda nutsuwa dan ma kai ya fahimci ita ce take kiransa a'a babana yana kiranka dan ya baka sakamakon abin da kai mana annabi Musa sai ya tashi ya bita to inda nake so ku fahimta Allah madaukakin sarki da ya tashi kwatanta ta duk abubuwan da suka yi na nagarta da abubuwan da suke da shi na nutsuwa da Allah ya tashi kwatanta su da me ya kwatanta su da kunya فجاءت إحداهما تمشي على استحياء sai ɗaya daga cikin su tazo tana tafiya a cikin me nutsuwa ke daga ji an ce tafiya ta nutsuwa kin san tafiya ce irin ta matan kirki eh ba tafiya ana ballako jiki ba ana kareraya ana farkwasa ma ilatum mumilatu ru'usunna ka asnibatil bukhut ba irin wannan tafiyar ba tafiya a cikin jin kunya da nutsuwa haka tazo tana yi ta iso gaban annabi Musa kun ji da Allah ya tashi kwatanta sai kwatanta su da kunya da annabi Musa ya tashi je wajen wancan mutumi a takaice saboda lokaci da ya je wajen su suka tattauna sai shi wannan bawan Allah ya ga lallai mutum irin annabi Musa bai kamata a rabu da shi ba a haɗa jini da shi shine abin da ya kamata
yace a rabu da mutum nagartattu ne bai kamata a bari su kace ba irin waɗannan ba a barin su eh wufa ake yi da su saboda haka sai yace ina so na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴana amma da sharadin zaka yi kiyo na shekara 8 kun ji wani sadaki zai kiyo na shekara 8 shine sadakin matarsa sai yace masa fa in atmamta 10 fa min indik idan kace zaka saka shekara 10 to wannan kai kaga dama ni dai shekara 8 kawai nace kai annabi Musa saboda ya san falala da kima ta mace ta gari mai kunya annabi Musa ya yadda ya karbe ta a matsayin sadaki kuma ya aure ta shikenan ta zama matarsa kun ji kunya kenan abu na farko kenan kissa ta biyu a gurguje kissa ta biyu ita ce kissar na Aisha Allah ya kara mata yarda uwar mu'mine kenan aka tambayi manzon Allah صلى الله عليه وسلم اكت يا رسول الله عبد الله بن عمرو بن العاص يتنبيش عمرو بن العاص ده كنسا يتي يا رسول الله من احب الناس اليك وي اتكي متاني غبا دوا كف سو ني سي النبي يتي نانا عائشه نانا عائشه سي يتي با كان ماتا نكي تنباي كما ذا نكي تنباي كي سي يتي تو بابانتا نا فسن بابانتا سما دكو وي ين اوا كون دوكا سان ده النبي يكي ونانا عائشه wai kawai kyalkyalkyal ne can fuska ne wallahi ba shi bane tarbiya ce da nagarta da kunya dan wasu idan aka ce ai annabi ya fi sanna na Aisha sai su dauka saboda ita kadai ce budurwa saboda kyakkyawa ce wallahi ba wannan bane ba wannan bane kwata kwata ke kin san manzon Allah tsira da aminci tsara ta bata a gare shi yafi karfin ya tsaya kalli kyau a janibin addini ba shi bane wallahi tarbiya ta ce bari ku ji lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasu ayin aka binne shi a cikin ɗakin ta ko lokacin da mahaifinta sayyidina abubakar ya rasu ayin aka binne shi a babanta tace a lokacin tana shiga cikin ɗakin ta tira hijabin da ta ajiye ta harkokinta sannan ta fita tace lokacin da sayyidina umar ya zo mutuwa sai ya aika mata da sako cewa dan Allah yana neman alfarma idan ya mutu a binne shi a kusa da abokansa tace da gurin kanta tewa tana da idan ta mutu abin da ta a kusa da babanta da mijinta amma sai aka riga ta kuma sai ta yadda lokacin da sayyidina Umar ya rasu sai aka dauko shi aka zo aka binne shi a kusa da abokansa guda biyu tace wallahi tun daga lokacin bata ƙara shiga cikin ɗakin babu hijabi ba tace istihya li Umar saboda jin kunyi sayyidina Umar kun fahimta yan uwa sayyidina Umar yana raye ne ya mutu yana cikin kabari amma tana jin kunyar ta tuba hijabi a gaban mutumin da yake a cikin kabari ya kuma ta tuba hijabi a cikin a gaban mutumin da yake rayi dan Allah ku kotanta wannan haka take shiga cikin ɗakin a cikin hijabi ta sha kaya ta lullube jikinta saboda kunya amma dan Allah mu yanzu a gaban wa muke tare hijabi ba a gaban matacce ba rayan ma to Allah da yake yi kissa ta uku akwai wata mata da Abdullahi dan Abbas yake bawa almajiransa labarinta yake cewa ɗaya daga cikin ɗalibansa yake ce masa ala urika mar'atan min ahli aljanna yace ba na nuna maka mata ayar aljanna ba mace ce tana tafiya da kafafuwanta yace amma ayar aljanna ce ba na nuna maka ita ba sai yace lalle nuna min ita ina so ya malam ya akrama kallahu Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace ga ta can waccan bakar mata baka ce fa irin ba ba larabiya bace kin ga ashe ke ma an kike abinda zaki samu aljanna zaki samu ba sai farin fata ne yake samu aljanna ma yace wannan matar ta zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana tace ya rasulullah inni usra'u wa utakashaf tace ya rasulullah abinda yake faruwa ana buge ni ma'ana tana da shafar aljanu suna buge ta idan suka buge ta kuma takan yi tsiraici a garin buge-buge haka takan yi tsiraicin ta ya bayyana tace ya rasulullah kai min addu'a Allah ya yi min wannan matsalar bari ku ji abinda annabi ya ce mata sai annabi ya ce mata idan kin yadda ki hakura da cutar ki mutu da ita Allah zai baki aljanna idan kuma kina so sai ne miki addu'a Allah ya yi miki to amma aljanna kuma sai ta mai rabo ce a lokacin babu tabbas idan ke ce me zaki ce a lokacin sai ta ce ta zaɓi aljanna to bari ku ji inda al'amarin ya fito sai ta ce saboda kunya irin tasu sai ta ce ya rasulullah ina neman alfarma ai man addu'a koda an buge ni raiti na ya daina bayyana saboda kunya irin ta su annabi ya mata addu'a daga lokacin koda an buge ta babu abin da yake bayyana a jikinta to saboda abinda nake so ku fahimta ne saboda kunya irin ta su abinda yake damunta shine wannan abinda yake bayyana na tsarkinta idan ta yi me idan ta fadi kunyar su kenan a matsayin su na mutanen farko wanda suke rayuwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kissa ta karshe da zan dakata a kansa ita ce kissa da Imam al-Hakim ya kawo wanda Abu Nu'aym a cikin Hilya ya kawo ta ta Fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya kalle ta yace fa Fatimatu bada'atun minni yace Fatima tsoka ce ta jikina yace duk abin da zai cutar da na Fatima zai cutar da ni abin da zai sa ta farin ciki zai sa ni farin ciki wata rana bata da lafiya rashin lafiya daga shi bata tashi ba akwai Asma bintu Umais Asma bintu Umais ita ce sahabiyar da babu wata sahabiya da ta aure sahabbai yayin sayyidina Ali da aka kashe shi a yaki sayyidina Abubakar ya aure ta da sayyidina Abubakar su sayyidina Ali ya aure ta kun ji wata mata haka ta rinka ta naƙuli daga wannan sahabi mai falala zuwa ga wannan sahabi mai falala to ita ce ta shigo wajen na Fatima sai ta ganta kamar ranta a bace tace me yake damun ke yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace mata wallahi ina takaici ne yanzu idan na mutu haka za a dauke ni a cikin makara duk mutane suna kallo na wato ita koda ta mutu tana kishin maza su kalle ta a waje yadda suke yin makarar sada kamar yadda kuga wannan katakon na gabana babu makari anan ba makari anan haka yake haka za a dora mace sannan sai a dan samu zani kawai sai a rufa mata kun ga yanayin hajjamin jikinta zai iya bayyana kowa ya kalle shi to shi ita shine wannan tashin hankalinta a dauke ta haka a cikin makara maza da suna kallon ta bayan ta mutu ba bata yadda ba dan Allah mutun da take da irin wannan ra'ayi za ta bari wani ya ganta a raye ba da shiga da take mata ba sai ta ce mata to me zai hana na hango yadda ake yin wani makara a Habasha lokacin da naji so daga ta je ta sa aka mata irin wannan makara wanda ake kara nan da nan kamar da kusan makaranmu ta kawo mata da ta kawo mata ta ji daɗi ita ce Allah ya suturta ki kamar da kika suturta ni wato ku fahimci yadda magabata suke ba ta da rai a ɗauke ta maza su ga yanayin jikinta ba ta yadda da shi ba kai gaskiya bambancin kamar sama da ƙasa ne akwai bambanci ta rasu ba ta yadda a ga yanayin jikinta ba dan Allah ya kuma idan tana da rai wannan shi ne bambancin mu da su ɗan uwa a gurguje wace ce mace mai kunya mace mai kunya ita ce wacce take jin kunyar Allah maɗaukakin sarki karan fari duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so ya hana ba za ta yi ba ta san duk inda take yana kallanta wa huwa ma'akum aina ma kuntu allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin Allah maɗaukakin sarki allamul ghuyub ne idan mutum ya buya a cikin ƙasa ya aiki Allah yana kallon sa idan mutum ya yi afili Allah yana kallon sa idan mutum ya magana da ƙarfi Allah yana kallon sa idan mutum ya rada Allah yana kallon sa kai idan kika yi magana ma a cikin zuciyarki Allah yana jin ki sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mace mai kunya ita ce wacce take fara jin kunyar Allah maɗaukakin sarki kafin kowa ta san duk abin da za ta yi Allah maɗaukakin sarki yana kallanta mace mai kunya ita ce wacce aiqanat anna al-haya'a min al-iman ta sakankance cewa kunya fa tana daga cikin imani kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce a imani yanki ne har 70 da doriya yace kololuwar imani shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace mafi kasa daga cikin imani shine imatatul adha anit tariq mutun yaga wani abin da zai cutar da mutane akan hanya ya dauke shi kwalba ce dutse ne abane da mutun zai tuntube da shi sai ki gani ki kautar da shi wannan shi ma imani ne kina da imani sai annabi yace alhaya'u min aliman ita kanta kunya tana daga cikin imani haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alhaya'u wal iman qurana jami'an idza rafa ahaduhuma ko idza rufi ahaduhuma rufi al-akhar da kunya da imani haka aka gwa masu a waje guda annabi yace idan aka dauke daya to an dauke daya ma'ana idan aka daukewa mace kunya to an dauke mata imani shi sa ina mamaki sai kaga sai kiga wata tana to duk mutumin da yake cewa ba shi da kunya kamar abin da yake cewa a fakaita shine bani da imani kamar abin da kike cewa ni fa bani da imani saboda da kunya da imani haka suke ba arabas annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai alhaya'u kulluhu khairun kunya dukkanin ta addini ce babu wata kunya da ba ta da kyau duk kunya alkhairi ce annabi ya ga wani mutum yana wa dan uwansa fada yana tace masa kai kafe jin kunya wallahi kai abin da ba na kunya ba annabi ya ce da dai rabu da shi da Allah kai kunya gaba ɗayan ta alkhairi rabu da shi ci gaba da kunyarka saboda kan mace mai kunya ita ce wacce ta san cewa kunya imani ce dan uwa mace mai kunya ita ce macen da bata yadda ta mika kanta ga wanda za su taba mata martaba kunyarta ba turawan yamma da arna sun kalli duniya sai suka ga ba macen da take irin macen musulma kamewa da mutunci da kyan gani su matan su da man galibin su watsatsu ne zaki gan su suna tafiya tsirara da mini skirt kai a kone kafa a bude komai gashi na a bude komai fari ke kuma a matsayin ki na musulma za su ganki a cikin hijabi ko ina a jikin ki rub to abin da yake bata musu da kenan abin da ba sa so suna so lalle sai kin zama irin waccan macen ita ma da take yawo akan titi to shi sa suke ta yin abubuwan da duk zashi su ga sun fito da mata yamma daga cikin gidaje sun cire musu hijabi sun cire musu dan kwali su rinka tafiya kamar yadda matan su suke yi kuma abin takeici da abin mamaki shine da yawa daga cikin ku kun yadda wallahi kun yadda da yawa daga cikin ku sai kiga yar musulma ta fito babu ko irin hijabin nan da ake ce mata rakan gantali ko irin sa babu shi a jikinta ta fito kamar tabarya tana tafiya a cikin unguwa kinga wannan amsa fata a gare shi ya ga mana cewa lalle ƙarshen duniya zamu rinka bin duk abin da Yahudawa da Nasara suka yi annabi ya ce la tattabi'unna sunana man kana qablikum hazwa alqadhati bilqadha za ku bi hanyoyin wanda suka gabace ku na Yahudawa da Nasara daidai wa daidai annabi ya ce inda za su shiga cikin ramin damo kuma za ku ce sai kun shiga sai sabai suka ce ya rasulullah kana nufin Yahudawa da Nasara duk abin da suka ce mun annabi ya ce su nake nufi mana wa nake nufi in ba su ba yanzu ku ga duk abin da Yahudawa da Nasara suka shi yafi burge mu shi muke ƙorin koyi da shi muke sawa a cikin ayyukan mu mace mai kunya ita ce ta gane cewa ba a daukar tarbiya a cikin talabijin ba a daukar tarbiya a waya ba a daukar tarbiya a cikin anawatil fada'iyya irin wannan satellite irin dramomi siri da kuke kallo wasu anan suke daukar tarbiya anan suke koyar magana anan suke koyar dinkin sawa anan suke koyar soyayya duk wani abin da yaran mu suke kallo galibi a wannan tashoshin suke kallo su kuma dan tashoshin dukkanin su an gina su ne akan wata manufa daga cikin manya manufofin su shine su rubuje mana tarbiyyar da muka gina su Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na ƙarshe saboda lokaci shine mace mai kunya ita ce wacce ta san cewa lallai rashin kunya abu ne da yake kawo mutuwar zuciya kamar yadda sayyidina Umar ya faɗa yace man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla war'uhu mata qalbuhu duk wanda kunyarsa ta ragu ya kasance ba shi da kunya to sai kin samu tsantsenin ta ragu ba ta da tsantseni komai za ta iya ba komai bane ki ganta a tsakiyar maza ba ruwanta wallahi ba ta da kunya ba ta da tsantseni duk wanda kuma tsantsenin sa ya ragu ba shi da tsantseni sayyidina Umar ya ce zuciyarsa mutuwa za ta dan macen da zaki ganta a tsakiyar maza ta shiga cikin maza ta yi harka da maza ba ruwanta ina duk ba ruwanta to wannan ko shakka babu bata da tsantseni dan macen da ta rasa tsantseni kuwa sayyidina Umar ce ta zuciyarta ta mutu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna mashi ita wannan hadisin da ku karanta shi a cikin arba'un hadisi annabi ta daga cikin abubuwan da aka samu daga cikin zantuttukan annaban farko shine duk mutumin da baya jin kunya je ya aikata abin da ya ga dama dan uwana masu albarka kamar yadda na ga muku cewa idan lokaci ya kawai dakatawa za mu yi saboda lokacin sallah ya kusa shida da rabi ta wuce. Saboda haka insha Allah ta'ala anan zamu dakata. Wannan aure da za a daura gobe muna addu'a Allah ya sanya albarka a cikin sa. Allah ya sanya albarka a cikin sa. Dukkanin abin da muke fata na albarka Allah madaukakin sarki ya kwararo shi cikin wannan aure. Duk abin da ake jin tsoro Allah subhanahu wata'ala ya kare su. Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon kiyaye dokokin sa a cikin wannan babban aiki da Allah subhanahu wata'ala ya dora su a ciki. Mana addu'a wanda suke da nasa auren Allah madaukakin sarki ya zo da su lafiya. Ya tabbatar da su akai. Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya da mazajin su. Wanda ba su da shi Allah madaukakin sarki ya ba su mazaje nagari. Duk wanda suke cikin wani hali na rashin tarbiyya Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu gaba daya. Duk wanda yake wani abu wanda bai dace ba wanda ya saba wa shari'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Wanda akai a baya kuma ai ta kokari ai ta istighfari Allah madaukakin sarki ya fi mana gaba daya. Da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.